Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Lahadi. Bayan labaran duniya, za mu kawo muku shirin kasuwa akai miki dole da nasihar Lahadi da kuma maimaicin shirin lafiya uwar jiki. Amma kafin nan ga labaran duniya.
Assalamu alaikum, da fatan an waye gari lafiya. Yau ranar Lahadi, 31 ga watan Disamba na shekarar 2023. Ga labaran duniya, mai karantawa Sir Phil Hashim Gumel. Ya kamata yankin iyakar da ke tsakanin zirin Gaza da Masar ya kasance karkashin ikon Isra'ila don tabbatar da babu wata kungiya mai dauke da makamai a yankin, inji Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu a wani taron manema labarai jiya Asabar. Yayin magana ne yayin da yakin Isra'ila da Hamas ya shiga mako na 13, Netanyahu ya ce yakin zai dauki tsawon watanni masu zuwa. Idan Isra'ila ta karbe ikon yankin kan iyakar, to tabbas zai zama kuma baya ga janye wata daga Gaza a shekarar 2005, tare da sake mayar da yankin karkashin ikon Isra'ila bayan shekaru da dama da Hamas ta yi. Ya ce an kashe mayakan Hamas kimanin 8,000 a yakin da sojin Isra'ila ke yi a yankin Falastinu tun lokacin da aka fara yakin a watan Oktoba. Falastinu 21,672 ne aka kashe, tare da jikkata sama da 56,000, inji ma'aikatar kiwon lafiya ta Hamas a Gaza. Sai dai bai bambanta tsakanin farar hula da mayakan da aka kashe ba. A ɗaya bangaren kuma, wasu makamai masu linzami biyu na Rasha sun afka tsakiyar birnin Kharkiv a ranar Asabar, inda suka jikkata akalla mutane 21, inji jami'an Ukraine a wani jerin hare-hare na baya-bayan da ake kaiwa ta sama. Hare-haren na Rasha akan Kharkiv ya zo ne bayan harin da jiragen saman Ukraine suka kai a safiyar ranar Asabar a birnin Belgorod na Rasha, wanda ke kan iyaka da Ukraine. Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce akalla mutane 21 da suka hada da kananan yara 3 ne suka mutu, yayin da wasu 110 suka jikkata sakamakon harin da Ukraine ta kai a ranar Asabar a Belgorod, inji gwamnan yankin Yevislav Glaskov. Rasha ta bukaci a yi wani zama ranar Asabar da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya kan abin da ta kira hare-haren wuce gona da iri da Ukraine ta kai kan Belgorod, da kuma zargin Ukraine da amfani da hatsabibin bom din nan mai yaya. Sai dai bata bayar da ƙarin bayani ba, kuma kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya kasa tabbatar da ikirarinta. Labaran duniya na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiyar kare haƙƙin jama'a da masu fafutukar kare haƙƙin bil'adama sun shigar da ƙara a ranar Asabar kan katafaren kamfanin samar da abinci na Amurka Del Monte, kan zargin kashe-kashe da cin zarafi a babbar gona a Barba da ke kusa da Nairobi. Ƙarar da aka shigar a babbar kotun ƙasar Kenya ta kuma kasance a madadin mutanen da suka ci jami'an tsaron Del Monte sun ci zarafinsu da kuma 'yan uwan waɗanda aka ci zarafin. Kamfanin, wanda ya ɗauki ma'aikata 6,000 a Kenya, ya taɓa fuskantar zarge-zargen cin zarafi da tashin hankali a baya, ba iya tuntuɓa shi nan take domin jin ta bakinsa ba. A wani lamari na baya-bayan nan, 'yan sandan Kenya na gudanar da bincike kan mutuwar mutane 4 da ake zargi da ƙoƙarin sata a Barba a cikin wata gona ta Del Monte da ke kusa da Thika, arewa maso gabashin Nairobi, babban birnin ƙasar. Daga ƙarshe, ƙasar Venezuela ta ce za ta ci gaba da jibge dakaru kusan 6,000 har sai wani jirgin ruwan sojan Birtaniya da aka aike zuwa Guyana, makwabciyarta, ya bar gaɓar tekun ƙasashen biyu na kudancin Amurka. Wannan dai shi ne na baya-bayan nan a tashin hankalin da ke ƙara taɓarɓarewa tsakanin Venezuela da tsohuwar ƙasar da Birtaniya ta yi wa mulkin mallaka. Kwanan nan ne rikicin ya sake tasowa kan ɗiyaucin yankin da aka kwashe shekaru 100 ana gubzawa, bayan da aka gano albarkatun mai a Guyana. Hakan ya ta'azzara ne lokacin da Venezuela ta ba da rahoton cewa 'yan ƙasarta sun kaɗa ƙuri'a a zaɓen raba gardama na ranar 3 ga watan Disamba don neman kashi 2-3 na ƙaramar maƙwabciyarsu.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba.
Shirin BOA Hausa kasuwa akai miki nuni kasuwa.
Jama'a masu sauraron mu, na muku barka da warhaka, kuma na muku barka da sake saduwa da ku a wani sabon shirin kasuwa akai miki dole. A yau shirin kasuwa akai miki dole ya kawo mu kasuwar makwalla da ke cikin kwargiyar birnin Accra. Wannan kasuwa dai ita ce babbar kasuwa da ke cikin nan Accra. Manana ana ta hada-hada, an gama cinikin Christmas kuma ana shirin shiga sabon shekara. Domin haka zan dan zagaya tuwon hira da wasu 'yan kasuwa domin inji a suka gudanar da kasuwancinsu na Christmas da kuma burinsu na sabon shekara. Ga wata hajiya nan tana ciniki. Hajiya, ya sunanki?
Sunana Asiya.
Me kike siyarwa?
Sai da kayan Lacoste da t-shirt da shirt da wando na nika-nika da check-check.
Kasuwa ya cika falya, ciniki yake.
Muna zaune ba sai komi. Muna zaune yanda muke ga kasuwan da farko, yanzu dai ba haka nan bane, cikin abin ga shekara biyu kenan kasuwa ba mu. Gashi muna zaune, ina ka zo da wala ka mun yi bizi. Yanda muke ga shi farko shekaru kamar shekara biyu kenan ba mu ga komai.
Me kike ganin ya kawo wanga rashin ciniki?
Wai ka yayi tsada, yayi tsada kuma wanda ya tambaye wuce, aka tambaye a wuce da mutun ya rika yaran shi kamar fudu zo sai sai kamar yanzu ba su yi sai.
Yanzu ka hanga daga ina kuke kawo anan gana kuke sai kina sayarwa ko dai kina
Togo? Muke fito da shi
daga Togo.
Canji ya kara kwarai, ya kara kamar da muna canji nawa 12 CD 13 yanzu 19.5.
Yasa kai tsada?
Kusa yayi tsada ka kawo mun, baka sai da ka bai kai kuma wadan su ba su yi sai akwai wadan ba su da kudi ba su. To Allah kai mu sabon shekara ya fi haka, shekaran da zai zo Allah ba mu yawancin rai, bayan yawancin rai kuma kasuwa yayi muna mafi da yanda muka gani. Ga Allah gano kuma Allah ya aje shi lafiya, ya aje lafiya je gaba, gano ya je gaba, ya je gaba ba wai sabon shekara walaka. Gana ya fi haka masu wanda ke cikin da yazo zo ga kai zo kuma Allah kiyaye muna shi ya wuce wancan shekaran, ga ya wuce sabon shekara muna cirici.
Sunana Sakina.
Kina me kike siyarwa?
Ina so da jersey da jeans yara da boxer da singlet. Jeans na shi da top shi da Lacoste shi ne ke siyarwa.
Kina nufi riga kenan da wando? Ya cinikin yake tafiya?
Da mu ga na na ce saboda school na ba mu ga shi yanda muka san shi tunda kasuwa yanzu nan ga saki ba kamar da bane.
Ba kasuwa
ba ka ba kasuwa, kaya yi tsada, kaya suka zo ba su sai kaya yi tsada. Sai amma mu amma sai fa kuma ya je yi tsada, abin da yasa kaya yi tsada kenan. Na fa sa
sai sa wannan Christmas din ciniki dai ba kamar yanda aka saba
ba hakan ba yanda muka saba nan bane. Ya saki kura
yanzu ga riga nan kin daga wanga riga kina ya kai nawa?
Wanga riga shi 53 suke za da 35 na mayan rufi.
Wanga jinsin gafa?
Jinsin da ko jins 25 suke 30 50 amma yau muna sere jins guda 80 guda 75 ita abu suka zo haka so suna suka
masu
70.
Yanzu muna bangaren wajen masu sayar da takalma. Ya kuri sister Asudai?
Sunana Niyya. Kasuwa ya cika dai amma yanda muke so shi ba mu samu shi. An gode mu Allah.
Ya zaki kwatanta shekaran da ya wuce?
Shekara
biyu da suka wuce da shekaran ganin da ciniki yake.
Wancan shekara last year ciniki yayi dadi, 3 years da last 2 years ciniki yayi dadi, amma this year kuma to muna duba.
Kalman ga kina sai daga wani wuri ne ko dai nan Ghana?
Nan Ghana nake dauka.
Yanzu kaman wanga ya kai nawa? Minan ne dan kyau na mata
120
dari da 20 kenan. To wanga fa
shi ma
wannan yayi kama da na
amare nasu aga na yaran ga kaman 60 amma yanzu 80 CDs wani ruma 100 shi da na manya dudda ya ne. wanda aka last ya fi sili
ta gani wannan ne yara ne shekara 2 shekara 3
wanda kuma isa
wannan ma haka
eh haka ne
yan kudin su wannan kudin su na
90 eh wanga ne na 100 sai wannan wanga na kuma haka kaman 60
shekara ga
kai yayi sada
sunana Adam Abdulkarim
sai daga kira sai da ka din su da me da yake sayarwa
ina sai da tin tomato suna sai da mai salad fi ina sai da soya sauce kayan da nake salad kaya bin shinkafa kakado da garlic beans jato lele ni keke da kifi ina sai da kayan duka buf
to yanzu ta bangaren ku nan makwalla kaya da ke ce kaman tin tomato da babban ganawa ne tomato gungunin nan
yanzu aka ga ina cikin adaka 42 ni ma na sai da shi 45 kan can shekara da she muna sai adaka bai kai shekaran gaba yanzu shekara da kaya da ake kara ba 160 ba 200 ba kaya da ka gura ana kara 200 300
yanzu ga mai na gani galon ganawa ne
mai galon ga da bai kai 100 ba yanzu 120 kuma yanzu wanga galon 170 yana cikin wani ruwa 160 in ba kai ya kai ka same shi wani ruwa 160 kai baka sayar 170
wayannan kananan ba
kananan ga kuma da kashi 300 350 400 450 da bai kai haka ba 170 haka muke sai
na mu shiga sabon shekara wani buri kike da shi sabon shekara
kuna roka alhairi cikin gari saboda gari dukan kananan alhairi karo ke shi yazo kai mai ya shafe ka gaskiya muna roka ubangijin Allah ya shiga da mu sabon shekara lafiya muna rokan manyan gana su yi hankuri su duba mu wallahi garin yayi kafi ana kada kan karkazo ka gani saboda gaskiya ina makwallan ga tace samti gaskiya makwallan dai na gaji akwai kudi ciki akwai bashi ciki akwai asara ciki amma duka Allah na yi kami sabon shekara na ran shiganga ya bani store ya mini lafiya da yawancin rai da family na duka ya ba mu zaman lafiya cikin kasan Ghana
da yake lokaci ne na bukukuwan Christmas da na sabon shekara na ziyarci kasuwar dabbo bi da ke seka wanda aka fi sani da Foyo a nan Accra inda na tattauna da dillalan dabbobi game da yadda ciniki ke tafiya da kuma burin su na sabon shekara
sunana Muhammad Awal Zinda nan ma Foyo ne amma Foyo na da girma branches daban-daban ne amma nan ga na last farmers by new plant stage gaskiya cinikin nan yana da slow na yanti ba kamar yanda muka saba ganin shi ba na wancan shekara ya fi shekaran ga gaskiya na Allah eh raguna wanga na ka 2005 farin da kake ganin ga 2005
to wanda yafi shi mai brown da fari
eh shi ma ya kai 3005
yanzu kaman wanga akuya shekaran da ya wuce
eh
ko shekara biyu da suka wuce akai kaman nawa ake samu
shekara dai da ya wuce wanga akuya 5600
amma yanzu fa
900 ko 1000 eh
shi wancan fa wancan da kace na 1003 na shekaran da
gabata bai fin yayi sada pa 900 da mu shiga sabon shekara muna roƙon Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kasashen duniya duka inda ake rigima duka Allah ya ba da zaman lafiya musamman mu sana'ar mu inda yake fitowa duka shine ake tashin hankali tun daga Mali Chad Niger Burkina inda kayan mu duka ke fitowa kasashen duka ba zaman lafiya su ai zaman lafiya mu same shi kayan mu da sauki da nuru ko mu kenan Allah ya ba da zaman lafiya ya su mu duka mu sana'ar mu a cikin kwanciyar hankali
to gane fa sabon shekara mai zuwa waraka insha Allah muna cikin zabe ko an gama zabe
Allah ya sa a gama lafiya ai zabe lafiya a gama lafiya manyan mu kuma Allah ya taimake su su yi hankuri da juna da maganganun bakin su ai zabe lafiya a kare lafiya
ni ne sunana Dauda Buhari a birnin Accra filin Sadar Raguna to mun gode da Allah ya goda muna sabon shekara ka Allah ya maimaita muna ya ba mu lafiya da rai da lafiya da zaman lafiya kasuwa dai to alhamdulillah kasuwan kan da ya fara to karshe dai ya kawo dukan ba kudi kaya kuma sun yi kudi kuma ba kudi kuma contractors yan contractor kuma wai gwamnati bai biya su ba son shi da wurin su muke samu dan kasuwa kadan Christmas dai an dan sai kadan amma nuyen dai to insha Allah dai ba mu rasa namu rabo
wani buri kake da shi shekara mai zuwa?
To shekara mai zuwa dai a musulunce mu duka yayan musulmai ne, sanin gaibu shi Allah. Allah ne ya san rayuwar da zamu yi, amma a guri na da addu'a na ne duk musulmai da muke nan cikin duniya, Allah ya bamu zaman lahiya, Allah ya kiyaye kawo zumunci, ya bamu zaman tare, mu so juna, bamu mu yi bambancin wannan kristiyan ne wannan musulmi ne. Allah shi ne gaibu, shi ya san inda zai yi da kowa. Guri na ne kuma Ubangijin Allah ya kare mu. Gana a nan Gana takaran da za a yi, Allah ya kawo mana wanda zai bamu rayuwa ga Allah ya taimaka muna. Yan Niger, Allah ba su zaman lahiya, Allah ba mu duka zaman lahiya. Don Niger albasa da dabbobi duka dai nan ga muke rayuwa mu da su. Don shi mu ma ba mu ji daɗin abin da ke faruwa wurin ba. Ubangijin Allah ya sa ECOWAS kuma ya tausaya musu, su ma su samu zaman lahiya kaman kan da duk Afirka da muke tare. Ubangijin Allah ya tausaya musu.
Ya su daga Alhaji Adamu Ferago, ni ne ciyaman kasuwan ga.
Ya cinikin shekaran ga?
To gaskiya shekaran ga bamu same shi yanda mu kaya ya saurar da yawa gaban mu, amma muna tsammani kila nan zuwa gobe da jibi, kila Allah ya dalili ashi, amma dai kaya saura
cinikin Christmas ba same shi.
Ba same shi yanda ake so ba.
Ya bambanta da shekarun baya.
Gwamma last year da this year. Gwamma last year da this year.
Me kake ganin ya kawo haka?
To rashin kuɗi, rashin kuɗi, ba kuɗi gari, ba kuɗi ko kankani. To shi ya bari mutane na ta abinci suke ba, dabbobi suke ba.
To ga shekara ya shigo.
Hakan
za mu je sabon shekara insha Allah. Wani buri kake da shi ga sana'a ku?
Alhamdulillah. Muna roƙon Allah ta ya ba mu lafiya da farko. Bayan lafiyan kuma ya bude mu, kuma ya kawo saukin al'amari. Duk duniya baki da ba gana kawai ba.
To masu sauraron mu, inda zamu dasa aya kenan a shirin kasuwa a kai miki dole na wannan makon, sai ku kasance da mu mako mai zuwa, inda zamu kawo muku wani sabon shiri. A madadin abokan aiki, ni ne Idris Abdullah Bago na gabatar da shirin.
Shirin BOA Hausa, kasuwa a kai miki dole.
Masu sauraro kada a shafa, har yanzu ana tare ne da sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga nasihar Lahadi.
Yau jama'a, maza da mata, muna muku marhaban da wannan lokaci. Sunana Reverend Sabo Bashiri, maza takarda kungiyar ikkilisiyoyi Evangelic na Niger. Yau kan magana shine Yesu Sarkin Salama. Yau za mu karanta littafin Luka sura 2 aya 14. Mala'ika ta ce, ɗaukaka ga Allah ta tabbata, can cikin sama mafi ɗaukaka. A duniya salama ta tabbata ga mutanen da yake murna da su matuƙa. Kiran da muke ma jama'a shine mu dawo ga Ubangiji. Lokaci yayi a dawo ga Ubangiji, a dawo da zuciya guda, a dawo cikin tuba, a dawo cikin ƙasƙantar da kai, don mu sami rahama Allah ta kasance cikin rayuwarmu. Muna ganin ma a ƙasarmu ta Nijar nan mutane suna kuka, mutane suna shan wahala, hatta mata da yara ƙanana. In muka jiba cikin duniya, yaƙe-yaƙe ga shi nan ta ko'ina. Ga Rasha da Ukraine suna yaƙi, can ga Gaza da Isra'ila ana ta yaƙi, a can wasu ƙasashe ma su ma ba a bar su baya ba. To sai mu gani salama tana nan ga tafiya, kamar tana barin duniya. Roƙon da muke shine Ubangiji ya bamu ƙarfin zuciya don mu daure, sai mu huta a cikin wannan lokaci. Mu yi addu'a, mu roƙi Ubangiji ya ba mu salama cikin zuciya. Yaya ne muke mu samu salama? Sai mun karɓi sarkin salama cikin zuciyarmu. Masu salama suke kawo salama. Ubangiji ya taimake mu duka.
Madalla, Yanzu kuma sai maimaicin shirin lafiya uwar jiki.
Jama'a masu sauraron mu barkanku da warhaka. Barkanku da sake kasancewa tare da mu a cikin wani sabon shirin lafiya uwar jiki tare da ni Hawwa Umar. Kamar yadda kuka sani, shiri ne da yake yin tsokaci akan kiwon lafiya musamman ga irin cututtukan da suke addabar al'umma, domin faɗakar da al'umma akan irin illolin da ke tattare da su, abubuwan da ke jawo su, domin ɗaukar matakan kariya. Masu iya magana suka ce waiwaye adan tafiya. Shirin lafiya uwar jiki na wannan mako zai bitar wasu darussan da shirin ya tattauna a kai a shekarar nan ta 2023 mai ban kwana. Ɗaya daga cikin darussan da shirin ya tattauna a kai shine anthrax, wato cutar da aka samu bullarta a jihar Niger da ke arewa ta tsakiyar Najeriya. Dr. Hawwa Abdullahi da ke aiki a cibiyar nazarin kimiyyar ibtila'i da matakan kariya ta Najeriya, kuma shugabar makarantar kimiyyar lafiya ta Dimsi da ke babban birnin tarayyar Najeriya Abuja.
Ita anthrax wata cuta ce mai tsanani wanda kwayoyin cutar nan ta bacteria ke haifar da ita, kuma yawanci ana samun kwayoyin cutar ne a cikin ƙasa, kuma cutar ta fi kama dabbobi da na gida da na daji. Kuma alamomin cutar ta anthrax ya danganta ne da yanda ta shiga jikin bil'adama. Cutan anthrax zai iya bayyana ne kwana ɗaya bayan kamuwa da ita har zuwa wata ɗaya. Ya danganta da yanayin ƙarfin garkuwan jikin shi ko ita wanda ta kamu da shi. Alamominsu kuwa su ne kamar mura, zazzaɓi, zafin jiki, ciwon ƙirji, numfashi sama-sama, jiri, amai, ciwon kai da zafin jiki.
Haka kuma shirin yayi magana akan cutar noma, wato gaudi, wanda hukumar lafiya ta duniya ta saka ta a cikin jerin cututtukan da ba a fiye kula da su ba, da hakan yasa hukumomin lafiya da sauran masu ruwa da tsaki a fannin lafiya da hukumar wayar da kai ta Najeriya suka yi taro don duba hanyoyin da za a bi don samar da mafita game da yadda cutar ke addabar yara a ƙasar. Cikin matakan da aka dauka har da bude asibitin kula da masu fama da cutar a babban birnin tarayyar Abuja. Shin menene ciwon noma? Ƙwararren likitan yara Dr. Lawal Musa Tahir da ke asibitin Nizami a Abuja ya yi mana ƙarin bayani.
Ciwon noma, ko abinda a likitance ake cewa cancrum oris, wata cuta ce da take addabar tsoka da tantani da kitsan da ke jikin kumatu. Tana farawa da ɗan ƙaramin ciwo haka, kamar ɗan ƙaramin gyambo cikin ɗan ƙanƙanin lokaci, sai ta wawake naman da kitsen da sauran jijiyoyi da suke a jikin shi kumatun nan, yadda haƙora za su fito waje, sai ka ga ya ɓata wa mutum fuska matuƙa.
Shin me ke kawo cutar?
To, takamaimai abin da ke kawo wannan cuta ta noma ba a tabbatar da shi ba, sai dai ana ganin kwayoyin cutar nau'in bacteria wanda ake cewa physospirochete, irin su physophysiformis, su da kuma wani lokacin idan yara suka yi kyanda ko tarin fuka, sai ga cutar nan ta bullo. Kuma aka dauki ruwan da ke wajen aka gwada, sai a ga kwayoyin cuta da musamman wannan ita bacteria ta physophysiformis a wannan wuri. Cuta ce wadda ta fi addaba yaran da suke da matsalanciyar yunwa, wato tamowa, kuma yawanci masu ɗan ƙananan shekaru. An fi ganin ta tsakanin shekara 2 zuwa 5, amma ana iya ganin ta har 14 wani lokacin ma a cikin al'ummar da ake samu matsananciyar tamowa, har manyan mutane sukan iya samun wannan cuta.
Shirin ya kuma duba ciwon kai mai tsanani da ake kira da migraine, wanda ke zuwa da alamu daban-daban, kuma yakan iya yin tsanani sakamakon haske ƙara ko kuma kamshi mai ƙarfi, kuma yakan ɗauki tsawon wani lokaci kafin ya yi sauƙi. Dr. Muslim Bello Katagum na asibitin Ni'ima da ke jihar Bauchi ya ya yi bayani akan cutar.
Migraine ciwo ne mai tsanani wanda yake damun jama'a da yawa, wanda amma kuma da jama'a da yawa ba su san cewa suna da wannan ciwon migraine din ba, saboda suna daukan shi a matsayin kawai ciwon kai ne na yau da kullum. Sai su je suna ta shan paracetamol ko su panadol ko ibuprofen ko su diclofenac, sai su ji dama-dama, amma kuma bayan kwana biyu, kwana uku, hudu sai kasance wannan ciwon kan ya dawo. Kuma abinka da ciwon kan migraine yana da kamanceceniya da waɗansu cututtukan da aka dan sani yau da kullum, kamar misali malaria. Dan shi ma yakan iya zuwa da ji kaman amai, yakan zo da amai, yakan zo da irin su dan jiri, yakan zo da rashin jin daɗi. Sai ga mutum ya sha maganin malaria, ya sha maganin ciwon kan ya sassauta masa, amma kuma wannan ciwon kan shi bai bari ba, bai kuma tafi ba. To wannan yana cikin manyan alamun migraine. Wannan ciwo kuma na migraine ba wanda isa ya ce ga asalin abin da yake jawo shi, sai dai amma ana saka ran akan same shi daga family history, wato in ya kasance cewa a ɗan uwan mutum, musamman iyaye na mutumin da yake da migraine, ko kuma a ce kakanni ta gurin uwa ko ta gurin uba, ko a zo a ce sisters ko brothers, ko a ce cousins, wato ɗan uwa kenan ta gurin uwa ko ta gurin uba, ko ma kakanni ko kuma su babbani ko kuma su goggo. So in ya kasance akwai wanda yake da irin wannan ciwon kan na migraine, to ba abun mamaki bane mutum zai iya dauka. Amma musamman an fi gani ne ga wannan iyayen shi, musamman uwa ko uba suke da shi, ko kuma wanda ya kasance suna uwa ɗaya ko uba ɗaya, ko wanda suke uba ɗaya, suna iya da irin wannan ciwon kan, ko kuma tana da irin wannan ciwon kan, to su ma za su iya samun irin wannan ciwon na migraine, wato ciwon kai mai tsanani kenan. Amma bayan family history kuma akwai wasu abubuwan da in mutum yana da migraine din to yana saurin ɗaga shi, musamman abin da ya haɗa da tsananin ƙara, ko da ma ba mai tsanani bane, ya kasance mutum yana zama ko ta a ce kusa da kasuwa, ko inda akwai ƙara wanda yau da kullum yana yawan damun shi, to ina da migraine zai saurin damun shi. Haka ma kuma ya kasance akwai haske a guri, ko kuma rana, ko kuma tsananin zafi, ko tsananin sanyi, ko ya kasance cewa akwai mutum yana tsananin yawan yin bacci, ko kuma da baya samun hutu ga baki ɗaya. So duk wannan dai they are common causes din da za su ɗaga mutum migraine. Haka ma kuma ga wanda in ya kasance yana da hawan jini, ba in mamaki bane in ya da family history na migraine, sai kuma ya haɗu masa guda biyun, ga hawan jini daman yakan zo wani lokacin da ciwon kai, to sai kuma sai migraine sai su zo su haɗu. Amma however ba wanda isa ya ce eh ga asalin abin da yake jawa migraine, except sai da a ce maka family history, ko kuma a zo a ce maka in an samu some changes a hormones, wanda hormones din kuma waɗansu sinadarai ne na jikin ɗan adam wanda suke taimaka mana abubuwa da yawa na yau da kullum.
Haka kuma shirin yayi magana akan bacci da kuma mahimmancin sa ga lafiyar dan adam, tare da Dr. Adama Ibrahim Jibril dake asibitin mata da kananan yara a jihar Kano.
Bacci wani yanayi ne wanda rayayye yake shiga, inda aiki na jiki da aiki na hankali suke raguwa, hulɗa da mu'amala take raguwa ita ma, ko kuma babu ma ita gabaki daya. Idan ana bacci ana samun raguwa a aikin tsokar jikin mutum. A yayin da bacci ya bambanta daga yanayin farkawa ko ido biyu, ta hanyar ikon maida martani, wato reaction to stimuli, shi ma ya kunshi wani tsari na aikin kwakwalwa, wato active brain patterns, wanda yake sa kwakwalwar ta fi iya mayar da martani fiye da wanda yake cikin halin suma, wato koma, ko kuma waɗanda suke da matsalolin da ke damun yanayin farke, wato ido biyu.
To likita, menene mahimmancin bacci musamman ma ga lafiyar jikin dan adam?
Bacci yana da mahimmanci sosai a jikin dan adam, tunda zai saka duk wata gajiya da mutum yayi ya huta. Idan kwakwalwa ma ta gaji, ita ma za ta samu hutu. Sannan kuma idan ma akwai wani abu a jikin mutum wanda inda a ce zai samu dan wani lokaci ne ya zauna ya huta, sannan ya rabu da shi, idan mutum yayi bacci ma zai rabu da shi. Akwai waɗansu sinadarai a jikin mutum waɗanda suke haɗiye matattun cells, wato ƙwayoyin jikin mutum, to sun fi ma yin aiki idan mutum yana bacci. Sannan DNA din mutum shi ma yana, idan kamar an dan samu dan disruption haka, wato in an samu dan tsaiko haka a wajen yanda yanayin DNA din yake, shi ma idan mutum ya bace ana samun gyarawar wannan tsaiko, wato DNA repair. Waɗannan abubuwan sun fi faruwa idan mutum yana bacci ne. Idan mutum baya samun yanda ya kamata, wato bacci yanda ya kamata, ana samun ragowa a wajen function ɗinsa, wato yanayin aikin mutum yana raguwa. Sannan kuma akwai risk, wato sanadi na samun wa'ensu cututtukan haka kamar ciwon kiba shi ma ana samun shi wato obesity idan mutum baya samun bacci yanda ya kamata da sauran matsaltsalu ma da yawa to kin ga bacci yana da muhimmanci kenan
shirin lafiya uwar jiki ne kuke sauraro daga nan sashin Hausa na muryar Amurka kuma da haka muka zo karshen shirin bitar wasu daga cikin darussan da muka tabo a shekarar nan ta 2023 a madadin dukkan abokan aiki da suka taimaka don ganin shirin ya zo muku ni Hawwa Umar da na shirya na gabatar ke cewa da yaddar Allah mu hadu a shekarar 2024 inda za mu ci gaba da ilmantar da ku da kuma fadakar da ku a cikin shirin mu huta lafiya
wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5 mai ga haka ko da yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na internet wato a boahausa.com ko kuma sashinhausa.com ko kuma shafukan mu na sada zumunta Facebook da Twitter domin sauraron shirye-shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi kuna kuma iya aiko mana da sakonninku ta hanyar email a sashinhausa@boanews.com da haka ne kuma muka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokanan aikin mu da wani sabon shirin da ya hada da matasa a duniyar gizo za ku iya samun karin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar har ma da kari a shafin mu na internet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julia Gresham da ta hada shirin da bada umarni Muhammad Hafiz Baballake sallama da ku auni lafiya